Adrian Mandinda.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Babaya ko makiyar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. Na yau ranar Alhamis 15 ga watan Oktoba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilu, jama'a Amurka da aka ba alhakin karin zaben shugaban kasa da ke tafe suna kira ga daukar matakai sabili da akwai yuwuwar ranar 3 ga watan Nuwamba da ranaku masu biyowa ga iya fuskantar ba harin yanar gizo kadai ba har ma da tashin hankali. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana karara cewa Amurka tana karfafa dangantakarta da Saudi Arabia, inda yake sanar da cewa Amurka za ta gina sabon ofishin jakadanci a babban birnin kasar Riyadh. A jiya Laraba kuma magoya bayan kungiyar 'yan kamaru masu neman mafaka a Amurka suka yi Allah wadai da dawowa da mutanensu gida. Suna fadin cewa za su iya fuskantar tsangwama idan sun dawo gida.
Kanin labarin kenan aka saurara. A cikin shirin za a ji cewa a karin farko tun bayan nadin sabon sarkin Zazzau, ambassador Ahmed Sani Bamali ya kai wa gwamnan jihar Kaduna ziyara.
Makasudin zuwan mu nan da ni da 'yan majalisar sarki da 'ya'yan sarki da sauran hakimai mun zo ne domin mu nuna godiyarmu da farin cikinmu ga mai girma gwamna da cabinet din shi.
A daidai lokacin da majalisar dokokin Najeriya ta fara nazarin kasafin kuɗin shekara mai zuwa, an gargaɗi duk ministan da yake gurfana gaban majalisar.
Dauke aniyar cewa duk wanda aka kira a ranar da ya kamata a kira sa bai zo ba, to mun tabbatar cewa baya buƙatar kasafi a nashi ma'aikatar, kuma za haka zai sakamakon za ta zama. Sai mu hana kwarai da gaske.
Haka kuma za mu tsallaka jamhuriyar Nijar domin jin irin takun saka da aka shiga game da kwangilar buga lasisin toki. Sai kuma shirin domin iyali da Giras Alheri Abdu za ta kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babaya ko Makeri. Jama'ai a fadin Amurka da aka baiwa alhakin karin zaben shugaban kasa da ke tafe suna kira ga daukar matakai sabili da akwai yuwuwar ranar 3 ga watan Nuwamba da ranaku masu biyowa ka iya fuskantar ba harin yanar gizo kadai ba har ma da tashin hankali. Ma hukumomin tarayya ne suka bada wannan kashedin ba, amma jami'an jihohi da wasu su ne ke fadin cewa gangamin yakin neman zaben kasar waje ka iya haddasa matsaloli kama daga kananan tashin hankali zuwa wasu munanan abubuwa da ka iya faruwa. Jinkirin fitar da sakamakon zaɓe da sake kirga ƙuri'u ka iya haifar da zanga-zanga na yunkurin mamaye ofishin zaɓe, a cewar jami'an zaɓe da suke tare da hukumar harkokin cikin gida ta jihar New Jersey a cikin wani kashedi mai barazana a ƙarshen watan Satumba. Wasu jihohi da jami'an kananan hukumomi ba su dauki wannan batu da wasa ba, musamman bayan da hukumar binciken manyan laifuka ta FBI a cikin wannan wata ta wargaza wani shiri da wata kungiyar masu tsaurin ra'ayi mai kinjinin gwamnati ta yi na awon gaba da gwamnan jihar Michigan na Democrats Gretchen Whitmer. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana karara cewa Amurka tana karfafa dangantakanta da Saudi Arabia, inda yake sanar da cewa Amurka za ta gina sabon ofishin jakadanci a babban birnin kasar Riyadh. A jiya Laraba, Mike Pompeo ya karbi bakoncin ministan harkokin wajen Saudi Arabia Yarima Faisal bin Farhan Al Saud a ma'aikatan harkokin wajen Amurka domin fara wata tattaunawa. Yana bayyana abin da ya kira shaidan shirin fahimtar juna da zammar fadada dangantakar shekaru 75 tsakanin kasashen biyu. Amurka tana shirin sayan eka 26 na filaye domin gina sabon ofishin jakadancin Amurka a Riyadh, Pompeo yana fada a wata sanarwa da aka shirya. Ya ce wannan aiki da kuma sabon karamin ofishin jakadanci a Jidda da wasu ayyuka da ke gudana da wani sabon dan kwangila ke yi a Dharan ya nuna jarin da Amurka ta zuba na sama da dala biliyan guda. Sanarwan Pompeo na zuwa ne yayin da yake shan suka daga wasu ƴan majalisar wakilai na kokarin sayarwa Saudi Arabia makamai ta majalisar dattawa a cikin watan Mayu shekarar 2019. Majalisar dattawan ta kyamancewa da sayar da makaman tana nuni da wasu damuwa akan kashe dan jaridar na Washington Post Jamal Khashoggi da Saudiya ta yi da wasu ayyukan cin zarafin bil'adama da gallaza fararen hula a yaki da Saudiya ke jagoranta a Yemen. Gwamnatin Trump ta sayarwa Riyadh makamai na dala biliyan 8 a wani mataki da ta ayyana na gaggawa. Batun da sakataren ya ce yana da muhimmanci ga dakile barazanan Iran. A jiya Laraba, magoya bayan kungiyar 'yan kamaru masu neman mafaka a Amurka suka yi Allah wadai da dawo da mutanensu gida. Suna fadin cewa za su iya fuskantar tsangwama idan sun dawo gida. Wasu a kamaru sun ce waɗanda ke neman mafakar su ne suka haddasa tashin hankali a yankin 'yan awarin ƙasar kuma za su iya fuskantar hukunci. Amma ma'aikatar yaɗa labaran ƙasar tana da kyakkyawar fata ga dawowa da mutanen. Sama da 'yan ƙasar kamaru 20 ne suka taru a jiya Laraba a filin saukan jiragen ƙasa da ƙasa na birnin Douala. Suna jiran isowar 'yan uwansu da aka taso su daga Amurka. Jennifer Moni mai shekaru 27 da haifuwa ta ce tana jin tsoron cewa yayanta ya shiga hatsari idan aka dawo da shi kasar Kamaru. Ta ce a bare ne ya arce daga yakin 'yan awarin yankin Kamaru masu amfani da harshen Ingilishi.
You are either afraid of separatist fighters or you are afraid of the military and leaving these regions and going.
Ta ce ko kana jin tsoron mayakan 'yan awari ko kuma tsoron sojoji kana barin yankunan Ingilishi ka koma bangaren masu Faransanci na Kamaru. So kuma 'yan gwamnati suna kallonka a matsayin dan awari. Ka kuma bar Kamaru ka je Amurka domin neman mafaka don kuma an ta sokiyarka zuwa inda baka da zaman lafiya, baka da wata walwala, wannan take haƙƙin bil'adama ne. Ita dai gwamnatin Kamaru ba ta tabbatar da batun ta sokiyar mutanen ba ko kuma tana jiran isowar wasu mutane daga Amurka.
To an jima kaɗan Baba zai sake dawowa da cigaban labaran, amma kafin nan za mu leƙa ta har Kaduna, inda mai martaba sabon sarkin Zazzau da majalisarsa suka kai ziyarar farko gidan gwamnati kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Isa Laula Ikra ya haɗo mana.
Gwamnan jihar Kaduna da ya marabci sabon sarkin Zazzau Ambassador Ahmanu a wannan ziyara ta farko zuwa gidan gwamnatin jihar Kaduna. Ya ce ya zama wajibi sabon sarkin ya haɗa kawunan gidajen sarakunan Zazzan da suka nemi sarautar a baya.
Mai martaba, ina matuƙan farin ciki da wannan ziyara da aka yi mana. Mun ji daɗi ƙwarai, kowane ɗan sarki yana son ya zama sarki, amma Allah sarki ɗaya yake yi. Allah ya amfani ya ƙaddara mu da muke gwamnatin jihar Kaduna, ni da sauran abokan aikina, Allah ya ƙaddara kai ne sarkin Zazzau na 19 na Fulani. Allah ya ja zamanin sarki, Allah ya caya karko. Hakika duk lokacin da aka yi gasa kan wani abu akwai wanda zai samu akwai wanda ba zai samu ba, haka Allah ya ƙaddara. Roƙon da nike mai martaba sarki shine duk abin da ya faru baya a ja layi a jawo kowa ciki, domin haɗin kai shine zai kawo ci gaba da zaman lafiya a masarautarmu ta Zazzau da kuma jihar Kaduna gaba daya.
Tun bayan sanar da sunan Ambassador Ahmanu Bamalli a matsayin sabon sarkin Zazzau dai ake ta yawo da raɗe-raɗe da rabuwar kawunan gidajen sarakunan Zazzau. Amma dai sabon sarkin Zazzan ya yi amfani da wannan ziyara da ya kawo da ya ce dukkanin kawunan gidajen na haɗe.
Magasudin zuwanmu nan da ni da 'yan majalisar sarki da 'ya'yan sarki da sauran hakimai, mun zo ne domin mu nuna godiyarmu da farin cikinmu ga mai girma gwamna da cabinet din shi a kan nadin sarauta da aka yi na gaji ubana mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris, Allah ya mashi rahama. Kuma muna son mu jaddada ma mai girma gwamna cewa mutanen Zaria sun karbe mu hannu bibbiyu a wannan al'amari da ya same mu. Kuma duk gidajen sarautun nan an zo ana tafiya gaba daya, ba abin da wayansu suke tunani ba, saboda muna nan ne a dinke uwa daya uba daya.
Tuni dai ɗaya bayan ɗaya waɗanda suka nemi sarautar Zazzau ɗin suka mubaya'a ga sabon sarkin Zazzau, idan banda ɗaya daga cikin da ke ƙalubalantar na ɗin sarkin da ya ce ya saba wa ƙa'idar da aka shimfiɗa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Agai da na Ikra. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai gaba ga dawo da ci gaban labaran duniya.
Yayin da tattalin arzikin duniya ke farfadowa daga annobar coronavirus, shugabannin sashen kuɗi a kungiyar manyan kasashe 20 mafiya tattalin arziki a duniya ta G20 sun faɗa a jiya Laraba cewa za su yi iya kokarin su taimaka wa kasashe masu shan wahala. Durkushewar harkokin kuɗi ya fi shafan kasashe matalauta, kana a cikin wata sanarwar bayan taro na ministocin kuɗi daga manyan kasashen 20 da shugabannin bankunan kasashen sun amince da wani abin da suka kira tsari na bai daya na tunkarin matsaloli daki-daki da karuwan kasashe masu tasowa da ke fama da matsalolin basussuka. Shugabannin manyan kasashen 20 mafiya karfin tattalin arzikin sun ce za su dakatar da biyan basussuka ga waɗannan kasashe tsawon watanni 6. Bisa ga cewar kamfanin dillancin labaran Associated Press, wa'adin jinkirin biyan wasu basussuka da suka kai dala biliyan 14 zai cika ƙarshen wannan shekara. Kungiyar kasashen G20 ta ce za ta ƙara lokacin biyan bashin zuwa cikin watan Yuni shekarar 2021. A ƙarshe, uwar gidan shugaban Amurka Melania Trump ta ce ɗanta Baron Trump mai shekaru 14 da haihuwa ya kamu da coronavirus, amma tuni gwaji ya tabbatar da ya warke ba shi ɗauke da ƙwayar cutar kuma. Da farko, fadar White House ta ce gwaji ya nuna ba shi da cutar bayan an gwada shi da iyayensa, inda aka tabbatar da iyayen sun harbu a farkon wannan wata. Uwar gidan shugaban kasar ta ce ta ji daɗi da dukkanin su uku suka kamu da cutar a lokaci ɗaya, yanda za su iya kulawa da kuma jinyar juna.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, Majalisar Dokokin Najeriya ta fara nazari akan kundin kasafin kuɗin shekara mai zuwa domin gudun irin koma bayan da aka yi ta samu a baya wajen tantance kasafin, wanda ya sake samun jinkiri wajen aiwatar da shi kamar yadda ya kamata. Wakilin Madina Dauda ta haɗo mana da wannan rahoton.
Muhimmin aiki a betar kasafin kuɗin shine kira da kwamitocin majalisa ke yi wa shugabannin hukumomi da ma'aikatan gwamnati ɗaya bayan ɗaya. Suna kada kasafin ma'aikatansu, wanda yakan taimaka wa majalisar wajen tantance wasu batutuwan da aka kiyasta cikin kasafin. Manyan jami'an gwamnati a wannan shekara dole ne su miƙa wuyansu domin amsa tambayoyin 'yan majalisar kan sha'anin kasafin kuɗi da aka ware wa ma'aikatansu a wannan lokaci, kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya umarni.
I have directed all ministers and heads of agencies to be personally available for budget defense.
Anan shugaba Muhammadu Buhari ne yake yi wa ministoci da shugabannin hukumomi gargadi cewa lallai su ne za su je gaban kwamitocin majalisar da kansu, ba wai su yi aiki ba. A lokacin da yake yi wa muryar Amurka ƙarin haske akan matakin hukunci da majalisar za ta yi wa shugaban hukumar da bai bi umarni wajen halartar zaman kare kasafinsa ba, sanata mai wakiltar jihar Niger ta Gabas Muhammad Sani Musa ya yi bayani cewa dabi'ar kin halartar kiran da aka saba yi wa shugabannin hukumomin gwamnati yana cikin damuwar 'yan majalisar.
Mun dauki aniyar cewa duk wanda aka kira a ranar da ya kamata a kira sa bai zo ba, to mun tabbatar cewa baya bukatar kasafi a nashi ma'aikatan, kuma haka sakamakon za ta zama.
Sai ku hana shi
kwarai da gaske.
Kundin tsarin mulki ne ba ku wannan hurumin ko?
Ya ba mu dama mu dauki wannan matakin, saboda dole ka zo ka gaya mana me kashin fida za ka yi. Ta ina kuma kudin nan ai kasafi ne aka yi na kasa gabaki daya. Tunda kai baka iya zuwa ka gaya mana abin da za ka yi ba, wani na da niyyar ya zo, wannan kuɗi kuma ana neman sa ko ta ina. Sai mu ɗauki wannan kundin da aka kai niyyar zama za a yi da kai, mu ɗauka mu kai wani wuri. Abu ɗaya ne da ba za mu iya ɗauka ba shi ne kuɗaɗen albashi da sauransu. Amma wai wani capital project za mu ɗauka sai mu kai inda muka san al'ummarmu za su mori wannan abu.
Distinguished Senator Muhammad Sani Musa, za ka iya gaya mana ko kashi nawa cikin ɗari ne aka aiwatar da kasafin kuɗin shekara 2020 ɗin nan domin bullar corona ta sa kun sake yi mata garan bawul?
A yanzu da nake magana an sake kuɗin kashi 50, an sake kusan kashi 50 na kasafin da aka yi na 2020, wanda yake kuma muna sa ran kafin shekarar ta cuɗe zuwa wata mai zuwa za su sake sake mana kusan kashi 20, ya kama kusan kashi 70 na wannan adadi da aka yi. To kaga ko an samu ci gaba.
Yanzu a yanzu dai majalisar dokoki ta riga ta yi wa kundin kasafin kudin karatu na biyu wanda yake nufin an kai sigar da shugabannin hukumomin za su fara kare kasafin ma'aikatan su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Madina Dauda, to daga Najeriya sai mu tsallaka makwabciyar ta Jamhuriyar Niger. Inda a karan farko shugabannin kamfanin Harun Printing mai aikin sabunta lasisin tuki suka maida martani bayan da wannan fafutuka ya maka kamfanin a kotu saboda zargin sa da samun wannan kwangila ta haramtacciyar hanya. Wakilin muryar Amurka a mai silin Muna Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Tun a farkon watannin na Oktoba ne Bana Ibrahim mai fafutuka ta yanar gizo ya kalubalanci kamfanin Harun Printing a kotu. Saboda a cewar sa alakar da ke tsakanin ministan sufuri da shugabannin kamfanin ta yi tasiri wajen bada wannan kwangila ta dubban miliyoyin sefa. A cewar sa idan aka yi la'akari da rahoton binciken hukumar yaƙi da cin hanci ya kamata alkali ya soke wannan kwangila.
Halfiya a turance ita ta hudo takarda ta ce ta yi bincike abu ne da an kai da sun ka saba mu dokokin ƙasar Niger, kuma ta yi imanin cewa akwai hulɗa tsakankanin kamfanin nan da take ba da lasan sabon lasan da kuma iyalin minista mai sufuri.
To amma da yake mai da martani a taron manema labaran da kamfanin Harun Printing ya kira, jami'in sa Siraji Isa ya yi watsi da wannan zargi.
Kamfanin mu bai zo don siyasa ba, bai shiga harkar siyasar Niger. Mu aikin da muka zo shine yan kwali lasisi mu maida shi lasisi na zamani. Ki ga duka abin da ake wani minista ne ake jawowa, dan minista ake jawowa, matan minista, yan minista, siyasa ce ake yi.
A ci gaban wannan takaddama dan gwagwarmayar ya shigar da kara ta biyu a hukumar yan sandan farin kaya. Saboda cewar sa shugabannin Harun Printing sun yi yunkurin bashi cin hanci domin ya janye karansa ta farko.
Lokacin da sun ka tuntube ni 5 ga watan Oktoba ne, bayan da sun ka tura min wasiƙa ta wayar hannu, sun ka ce suna neman in janye karan da na kai na hari don su bani miliyan guda, sai da sun ka rubuta miliyan guda in birka a turance. Bayan minti guda sai da na tura wasiƙan nan ga police judiciaire.
To sai dai a nan ma jami'an na kamfanin buga lasisin sun ce kasafi Bana Ibrahim ke musu, saboda haka su ma suka garzaya kotu, in ji Siraji. A shekarar 2019 ne Harun Printing ya bude kofofinsa a nan Niger bayan samun kwangilar sabunta lasisin tuki. To amma tun daga lokacin da binciken hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya ya gano cewa an yi cuwa-cuwa wajen ba da wannan kwangila, ake ta kai ruwa rana tsakanin wasu 'yan ƙasa da shugabannin kamfanin. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gai da Silamu Muna Barma, masu raro kada a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu raron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashirin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka san ta baiwa ku ga ma tambaya ni ke da, ku ga ma tambaya ni ke da, menene duniya, menene dadin duniya, menene
masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yayin da ake kara kira ga hukumomi su dauki tsauraran matakan shawo kan matsalar fyaɗe a Najeriya, yan fafatuka da masu kula da lamura na ci gaba da tsokaci kan shawarar da gwamnatin jihar Kaduna ta yanke na dandake waɗanda aka samu da wannan laifi. A cikin hirarta da shirin domin iyali, ɗan gwagwarmaya Hajiya Radi Salisu Ibrahim, wadda take fafutuka wajen ganin bayan wannan lamari, ta ce aiwatar da wannan dokar na iya gamawa da cikas.
matsalan da za a iya samu shine wurin aiwatarwa shi wannan fiyaden fa ana kashe kuɗi a gurin tabbatar ma da maganan fiyade yo idan aka samu mutun yayi fiyade kai da aka mu yarka fiyade in ka je gurin yan sanda in dai ba kana kusa da waɗannan centers da muke da su ba salama center kaman kila an yi fiyade a ikara kafin ka dauko ka zo asibitin dutse ko ka je zariya gamba sawaba kila yayi maka nisa daga kauye ko wani gurin akwai kwalekwale sai an shiga an je an dauko mutun wani baya iya zuwa wayannan duk asibitin da kaje na gwamnati sai ka biya kuɗin da za a duba yarka sannan kuma shi wanda ya ma yarka fiyade shi ma sai ka biya kuɗin da za a duba shi ɗan sanda idan za a tafi wani lokaci sai ka ba su kuɗin mai ko ka musu shatan mota to duk wayannan abubuwan kashe kuɗi ne ba kauye yana zaune an yi ma yashi fiyade ba sani ba sabo ba tare da ya san haka zai faru ba sai ka ga mutun ya kashe sama da 20,000-30,000 to wani lokaci shi yake sa iyaye suke yafa maganan fiyade kuma wannan abin da ake yafewa shi yake sa dole-dolen aka kai wani guri a cikin shari'a sai kaga babu hujjojin da za a hukunta mutum akwai sarƙaƙiya da kalubale a cikin al'amarin fiyade
gwamnati ba ta ware wani kuɗi ne saboda wannan hidiman na kuɗaɗen da ke magana ana kashewa
to gaskiya ko tana warewa mu dai ba mu sani ba a matsayin mu na kungiyoyi masu zaman kanmu daga kuɗin aljihun mu muke dauka muke yi sannan kuma wani lokaci su kuma iyayen su ma idan aka samu wasu kungiyoyin da ba su da ƙarfi kamar namu su iyayen ne za a ce ki je ki kawo kuɗi za a ba yan sanda ki kawo kuɗi za a ba asibiti ki kawo za a yi biya kuɗin moto a dinga kai komo a ce inda aka yi fiyaden ma sai an koma an ƙara bincike banda division sun yi bincike an je CID sai an ƙara bincike gabatar da wasu ayyu abubuwa da yake da nuna alaman cewa lalle an yi fiyade misali jini ko kuma yanka ko kayan da aka yi amfani da shi ko sutura to sai ka ga mun ajje waɗannan shedun har sun lalace ba tare da an kai ga yin hukunci ba idan an je high court sai ka ga ba a samun ƙwararren hujjojin ma da za a hukunta wanda ya aikata laifin alhali inda ana yin hukuncin da a cikin lokaci ana yin accelerated hearing wanda za a dinga yi ana yi kamar yadda ake yin kotutukan zaɓe in aka yi siyasa za ka ga an ɗibi wani adadi an ce daga yau zuwa wata kaza ana so wannan shari'an ta gama daga nan me yasa a taɗe ba a yin haka sai a bar kesin ya yi shekara goma sha biyar har yanzu ba a yanke hukunci ba kamar yarinyar da aka mafiyaɗe a nan anguwan Dosa kowa ya dinga nuna yana da ra'ayi gwamnati ta shiga cikin kes din tun shekarar 2015 har yanzu ba a yanke hukunci ba daga kotu karama wato magistrate court inda ba su da hurumin yanke hukunci ga wanda ya aikata fiyade wannan kotun da ake kai masu fiyade kusan bata lokaci ne saboda kullun sai dai a kira mutum a ce kai ne wane dan wane da kai da gwamnati kuna shari'a akan fiyade ka ji laifin ka to a mai da kai gidanka so sai a shekara 7 ana ƙara maimaita mai ba shari'a ake yi ba ana jiran wai shawara daga ma'aikatar shari'a ita ce abin nan Ministry of Justice Department of Public Prosecution su suke ba da advice idan muka kai komo gurin su yaya magana advice yace za a kai mu high court sai su ce suna jiran ma'aikatan hukumar yan sanda su ba su original case diary wannan case diary ne wai ya tattara bayanan bincike wanda akan shi za su duba su ko su ba da shawara to tsakanin hukumar yan sanda da ma'aikatan shari'a sai su shekara 5 su fito da shawaran ba sannan mutun yana nan ana kawo shi wai ana maimaita laifi in gwamnati tana so ta yi wani abu akan wannan ya kamata ne ta samu wani committee na implementation ya zama ana da committee yanda suke yin budget idan gwamnati na da interest to ta yi wani committee na implementation akan tabbatar da hukunci ga wanda suka aikata fiyade mujarradin a kama su kawai a kai su gurin yan sanda ko a kai su kotu za ka ga cewa mutum an je an yi bailin shi da maudan kuɗi ya fito kuma maganan ma wasu ko kotu ba ta zuwa sai dai mu zauna mu kuka akwai kes ina da ya dinga yawo na al'amin wani yaro wanda aka mishi luwaɗi har tsutsotsi na fitowa a jikin shi bayan kaman kwana 16 na je gurin saboda mu ji wani kotu za a kai mu aka ce wai daga baya bayan sun ansa a karaman police station aka ce wai daga baya wai ba su suka yi ba haka na fashe da kuka a gaban kowa a gabana aka sake su suka tafi sai mutum ɗaya da bai da wanda zai bailin shi shi kawai aka kai shi kotu aka gabatar da shi su biyar suke aikata luwaɗi da yaro yanzu haka hayyo yana nan tsutsotsi na fitowa a jikin shi asibiti ake kai shi wata uku hayyo bai warke ba to ina za mu je da irin wannan aikin
kin da kin dade kina bin irin waɗannan lamura na magana fiyade kuma kin ga duk wannan kalubale shine ma ya baki ilimi ko masaniya akan irin waɗannan matsaloli da ake samu menene a takaice kike ganin zai iya zama magani na kawo maslahar wannan fiyade
gaskiya maslaha da maganin wannan fiadan shine a daina yi ma hukunci rukun sa kainan kashi daga bangaren lauyoyi da bangaren shari'a da bangaren hukumar yan sanda ya kamata tunda gwamnati take da waɗannan duka bangarorin ba nawo ba cikin fiade in an je kotu ba cewa ake yi rabi da wani ba gwamnati da wani ake cewa kuma koda iyaye sun yafe gwamnati tana da haƙƙi akan cewa a ci gaba saboda criminal case ne kuma state case ne ya kamata a ce gwamnati ta sa wasu committee na implementation watan committee zartawa da tabbatarwa idan aka yi fiade ya zama na cewa ya tashi a alhakin waɗanda aka mafiade ya koma hannun gwamnati saboda wannan kai koman da iyaye suke da kuɗin da iyaye suke kashewa yana sa su siyafe sannan su karbi kuɗi wani lokaci su ce gara su yafe saboda ko sun je asara suke yi sannan daga baya shi wanda aka kama idan yana da hanya da kuɗi sai kaga an sako shi ga su makota ne sun dawo cikin society community daya an zama abun gaba so shi yasa mutane da yawa suke rifewa ba sa fitowa su fada idan gwamnati za ta yi mana adalci anan ya kamata a ce waɗannan asibitocin da suke na gwamnati a kowane local government ko gunduma suna iya duba maganan fiade to a sauwake ma iyaye ya zama kyauta ne ake dubawa ba dole kawai sai salama center ba saboda nisa kuma yawan waɗannan abubuwan sun fi faruwa ne a karkara ba a cikin birane ba bance ba a yi a birane ba amma yana da yawa a cikin ƙauyaku idan aka sauwaka ma wanda aka mai shi fiade ta hanyar kashe kuɗi zai zama da sauki sannan ya zama na an samar da wasu kila lambobi wanda daga an yi wannan fiadan kamar yanda muke bayarwa zaka ga cewa an je police station gwamnati ta karbi ragaman daga nan su kansu yan sandan za su ji tsoron saki idan suka ga gwamnati ne da kanta ba mu kungiyoyin kare haƙoƙi ba saboda wani lokaci idan suka ga gwamnati zaka ga sun yi hoba sa an kai sannan kuma ba nan ne giza take saka ba idan aka tafi gudun shari'a a tabbatar cewa an yi shari'an a ka'idajjen lokaci wanda zai sauƙaƙa mu wannan shine a kirkiro mana da family court a nan jihar Kaduna an taba yin shi kotun yara na tafi da wanda za a ce wannan kotun an ware ta saboda sauraron abin da ya shafi harkan fiade to idan aka yi wannan kotun za a dinga yanke hukuncin fiade cikin wata 2 3 4 5 ba zai wuce shekara ba to wannan yanke hukuncin da za a yi za a dinga ganin kokarin da gwamnati take yi ba wai ba ta kokari bane amma ba a gani saboda yawan saki da kuma lalacewan case din fiade da ya yawa sai ka ji abun in banda mu mun aramin yafa mutum sai ga ya ji kaman ana so a same rashin kwarin gwiwa a cikin al'amarin amma idan mutum dama dan Allah yake yi to koda ya samu na kasu zai dauke shi a matsayin challenge ne gwamnati ta samu wani kuɗi da za ta yi ware yanda take ware kuɗin budget kaman yanda nake ta misali da corona wannan fiadan akwai kashe kuɗi a cikin shi ita ma gwamnati ta ware makudan kudaden da za ta aje domin tallafa ma waɗanda aka musu fiade wasu ba sa iya komawa a inda aka san su sai sun tashi a gurin ko a tsangwame su wannan abun ne yake ƙara kawowa wasu ma sai su yi shiru idan an mai ƴaƴan su fiade idan gwamnati tana so ta yi kuma za ta iya yi
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakuwar tamu ƴan gurgurmaya Rabi Salisu Ibrahim da wakilinmu Isa Lawal Ikara da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Tibahiro Dedone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kuna iya sake sauraron wannan shiri da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu
kai mata sune duniya sune dadihin duniya
madalla da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
to sarfilu a takaice jama'ar Amurka da aka baiwa alhakin kare zaben shugaban kasa da ke tafe suna kira ga daukar matakai sabili da akwai yuwuwar ranar 3 ga watan Nuwamba da ranaku masu biyowa ka iya fuskantar ba harin yanar gizo kadai ba har ma da tashin hankali ma hukumomin tarayya ne suka bada wannan kashedin ba amma jami'an jihohi da wasu sun ne ke fadin cewa gangamin yakin neman zaben kasar waje ka iya haddasa matsaloli kama daga kananan tashin hankali zuwa wasu munanan abubuwa da ka iya faruwa Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana karairar cewa Amurka tana karfafa dangantakanta da Saudi Arabia, inda yake sanar da cewa Amurka za ta gina sabon ofishin jakadanci a babban birnin kasar Riyadh. A jiya Laraba, Mike Pompeo ya karbi bakoncin ministan harkokin wajen Saudi Arabia, Yarima Faisal bin Farhan Al Saud, a ma'aikatan harkokin wajen Amurka domin fara wata tattaunawa. Yana bayyana abin da ya kira shaidan shirin fahimtar juna da zammar fadada dangantakar shekaru 75 tsakanin kasashen biyu.
Masu sauraro, anan ne ta karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani shiri na musamman wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishin mu na jamhuriyar Nijar. Kafin mu sallama, muna mika sakon ta'aziyyar mu ga iyalai da 'yan uwa da abokan arziki da al'ummar masarautar kuma baki daya. Na rashin Alhaji Usman Ayuba Ayyuka, wanda ya rasu yana da shekaru 100 a duniya. Ubangiji Allah ya ji kansa, ya gafarta masa, kuma ya tsoka tuna mu ƙarshen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ke na gabatar da shirin da kuma Tibahiru Biro ne wanda ya bada umarni ga injiniyan mu na yau. Ni Sarfi Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar da garin birnin Washington DC ne ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.